Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Chari ce tare da Maryam Dauda. Muka sake dawo a cikin wannan shiri na karfe 9:30 agogon Najeriya, kamar da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da wani mai magana da yawun gwamnan jihar Nasarawa game da wata ganawa ta sirri da gwamnan jihar ya yi da shugaban Muhammadu Buhari akan yadda 'yan Boko Haram ke tattaruwa a jihar. Bayan haka, za ku ji cewa jami'an diplomasiya a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan sabuwar gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden, musamman akan manufofin ƙasar da za su shafi Afirka. Bayan nan kuma, Ibrahim Almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma dauke da labaran wasanni, to amma duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'an kasar Somalia da dakarun kasar Uganda na UPDF sun yi ikirarin kashe mayakan Al-Shabaab 189 a yammacin jiya Juma'a da kuma a safiyar yau Asabar a wani farmaki da suka kai a kudancin Somalia. Da yake magana da sashen Somalia na muryar Amurka ta waya, gwamnan yankin Lower Shabelle Abdulkadir Muhammad Nur Sidi ya ce sojojin Uganda da ke karkashin hadakar dakarun Afirka na AMISOM sun kashe kusan mayakan Al-Shabaab 200 ta amfani da jirgin sama mai saukar angulu na yaki. Dama da farko, mataimakin mai magana da yawun rundunar Uganda, Lieutenant Colonel Dio Akiki, ya ce sojojinsu sun kashe akalla mayakan Al-Shabaab 189 a wani farmaki da ya lalata wasu makamai da aka dana da kuma wasu ababen hawa a hare-hare daban-daban. Gwamna Sidi ya ce hare-haren ta sama da kuma waɗanda dakarun haɗin gwiwa suka kai ta ƙasa a jiya Juma'a aka fara kai su da kuma a safiyar yau Asabar a wasu ƙauyuka da ke tsakanin gundumomin Koriole da Jenale a kudancin yankin Lower Shabelle da ke Somalia. Fargaban akwai Amurkawa da yawa da ba a san adadinsu ba da masu tsauran ra'ayi suka sauya wa ra'ayi na sanya gwamnatin shugaba Joe Biden ƙara duba ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da tsauran ra'ayin cikin gida da kuma koya zuwa yanzu an ɗauki matakan da suka dace. A jiya Juma'a, sakatariyar yada labaran fadar White House Jen Psaki ta sanar da cewa an fara yin nazari don yin kwaskwarima a tsarin yaƙi da ta'addanci na cikin gida, inda ta ambaci farmakin da aka kai akan ginin majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu. Mace-mace da barnar da aka yi sun bayyana abin da muka sani da dadewa, wato karuwar masu tsauran ra'ayi a cikin gida babbar barazana ne ga tsaron ƙasa da ke karuwa, abinda Saki ta fadawa manema labarai kenan, inda ta kira sabon matakin da aka dauka na farko. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya na kusantar miliyan 100. Da safiyar yau Asabar, jami'ar Johns Hopkins ta sanar da cewa sama da mutane miliyan 98 suka kamu da cutar a duniya, kuma an samu mace-mace sama da miliyan 2. A halin da ake ciki, har yanzu cutar na yaduwa. Amma mu ma muna da abubuwa biyu da za su taimaka: rigakafi da raguwar yanayin sanyi. Abinda Yves Van Lefima, mai magana da yawun ma'aikatan lafiyar Belgium, ya faɗa kenan game da cutar COVID-19 a ƙasar. Mr. Yves ya ce yana fatan yanayin da za a shiga zai taimaka wajen rage yawan mutanen da ake kwantarwa a asibiti a Belgium. Mutane kusan 690 ne suka kamu da cutar COVID-19, wasu fiye da 20,000 kuma suka mutu a ƙasar Belgium. Larry King, wanda ya yi wa gidan talabijin ɗin CNN da wasu kafafen yaɗa labarai hira da dubban shugabannin duniya da 'yan siyasa da taurari a fagen nishaɗi a aikin da ya kwashe sama da shekara 60 yana yi, ya rasu yana da shekaru 87, a cewar gidan talabijin ɗin CNN a yau Asabar, wanda ya ambaci wata majiya da ke kusa da iyalin King. Dama an kwantar da King a asibiti a birnin Los Angeles saboda ya kamu da cutar COVID-19, a cewar kafafen yada labarai da yawa. Ya jure rashin lafiya sosai tsawon shekaru, ciki har da bugun jini a shekarar 2019 da kuma cutar siga. A asibitin Cedar Sinai da ke birnin Los Angeles aka kwantar da shi sama da mako guda, a cewar CNN. Miliyoyin mutane sun kalli hirarrakin da Kim ya yi da shugabannin duniya da taurari a fagen nishadi a shirin CNN na Larry King Live, wanda aka fara daga shekarar 1985 zuwa 2010. Jingine da teburansa daga zaune, kuma sanye da riga mai dogon hannu da aka nannade da kuma tabarau. King ya sa shirinsa ya zama ɗaya daga cikin shirye-shiryen da suka fitattaro 'yan kallo a CNN ta hirarrakin sa da tattaunawa harkokin siyasa da abubuwan da ke faruwa da muhawara da kuma hira ta wayar tarho. Ko a lokacin da ya tashi, masu tsakar King sun zarge shi da gazawa wajen yin bincike sosai kafin ya yi hira da bakin sa, kuma yana yi masa tambayoyi masu sauki. Ya mai da martani da cewa baya yin bincike sosai saboda yana son ya karu tare da masu kallon shirin sa. Bayan haka, King ya ce bai taba sha'awar a yi masa kallon dan jarida ba.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a ne gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Salim ya yi wata ganawa sirri da shugaba Muhammadu Buhari game da yadda Boko Haram ke tattaruwa a jihar ta Nasarawa. Wakilin Muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya tuntuɓi kakakin gwamnan Ibrahim Adara don jin ƙarin bayani.
Bayanai na nuna cewa akwai mayaƙa na Boko Haram wanda suke samun mafaka a dazukan da ke kan iyakar tsakanin jihar Nasarawa da jihar Benue. To in kana iya tunawa kwanaki can an samu irin wannan lamari haka a dajin wani guri da ake kira Utu, inda da tallafin gwamnatin tarayya da na shugaba Muhammadu Buhari da sauran jami'an tsaro aka tarwatsa su suka watse. To ga duka alamu suna komowa yanzu kuma suna taruwa a gurin a lamarin da ke kawo tashin hankali da makamfanin da suke gabatarwa. To wannan shi ne ya sa gwamna injiniya Abdullahi Sule je ya gana da shugaban kasa domin kamar wancan karan ma a taimaka domin shawo kan lamarin.
Idan aka ce tsaro yana da bangarori da dama, takamaimai ku mene ne matsalan ku dangane da tsaro a Nasarawa?
To suna da yawa, na yarda da kai kwarai da gaske. To yawanci waɗanda wannan gwamnati ta gada lokacin ta shigo, kaman faɗa na makiyaya da manoma, faɗa na ƙabilanci, an shawo kansu sosai-sosai. Wanda ake fama da shi yanzu shi ne na su waɗannan irin 'yan bindiga wanda in ka duba kusan dukkan fitintunin su suke kawo shi kama ga sace mutane, fashi da makami da dai sauransu.
Duba dai da muke ganin matsalan tsaro ya fansama a sassa daban-daban na Najeriya, ku a gwamnatance kuna da ƙwarin gwiwar wannan ziyara da gwamna ya yi ga shugaban ƙasa ka iya haifar da ɗamin ido?
Ƙwarai da gaske, domin a kwanakin baya kamar yadda ke ga maka hakan ya auku da aka samu labarin su waɗancan mayaƙa na Boko Haram a dajin na Utu. Gwamna ya je gurin shugaban ƙasa kuma ba tare da wata-wata ba. Shugaban ƙasa ya ba da umarni inda aka kaddamar da wani gagarumin hari wanda ya kunshi dukkan sassa na jami'an tsaro, kuma aka samu nasarar fatattakan su waɗannan mutane a guri. A wannan karan ma muna jajircewa cewa ba tare da wata shugaban ƙasa zai yi abin da ya dace, kuma insha Allah ana tsaron a ci nasara.
To ko me masana tsaro ke cewa kan haka? Dr. Yahuza Ahmad Getso mai bincike ne kan al'amuran tsaro a Najeriya.
Matsawar ba a ɗauki matakan gaggawa da suka kamata ba dangane da abubuwan da za su iya faruwa a arewa ta tsakiya dangane da barazanar tsaro da kuma wato wasu abubuwa ne wanda in sun taso za su iya neman su gagari kundila. A sau da yawa ina faɗan cewar wasu garuruwa da suke kewaye da birnin tarayya Abuja wanda suka shafi jihar Niger da wanda suka shafi jihar Nasarawa sun zama wata mafaka ta wato tsofaffin masu laifi waɗanda ba a dubawa yadda ake gudanar da al'amuran abin da ya shafi harkar gidaje da filaye da sayan kadarori da kuma wato mazauna wannan gurare. To matukar ba a dawo an rungumo sarakunan gargajiya, an koma kan turbar da ta dace na yin kyautata mu'amala tsakanin sarakunan gargajiya da wato hukumomin tsaro ba, da kuma kungiyoyin matasa, da kuma duba mutane masu kishi su zama su ne suke jagorancin harkokin tsaro. To za a ga abinda ya fi ƙarfin abinda aka fara gani yanzu. Ba fata muke yi ba, amma muna jan kunne ne kuma muna janyo hankali. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Mainakaina, a daidai lokacin da aka kafa sabuwar gwamnatin shugaba Joe Biden a Amurka, wasu jami'an diplomasiya kuma tsofaffin jakadun Nigeria na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu, inda suka ce lallai akwai alamun nasara a Afirka, amma fa sai an yi taka tsantsan da kuma hattara. To ko me hakan ke nufi? Daga Abuja ga hirar da Umar Faruk Musa ya yi da Ambassador Jibrin Chinadi akan muhimmancin sabon jagorancin da Amurka ta samu.
To canje-canjen da zai fara daga maganarsa. Maganar da yawa Amerika bayan irin tsanci ya yi maganganu masu kyau na cewa wannan fa gwamnatin Amerika sai duka Amerika da waɗanda suka zaɓe shi da waɗanda ba su zaɓe shi ba. Kuma ya gwada cewa Amerika ƙasa ce mai riƙaƙƙen sha'anin demokrasiyya hannu biyu. Mutanen ƙasar su suke canza gwamnatinsu da ƙuri'arsu. Yana gwada cewa a duniya a yanzu ba mulkin da ya dace a kowa sai wanda ra'ayin jama'a suka fitar hanyar zaɓe. Ni babban maganarsa na kenan. Na kuma yana so ya ce mutanen Amerika shi fa na kowa ne kuma zai yi aiki da waɗanda suke goyon bayansa da wanda baya sa goyon bayansa don ya promoting ko don ya tafiyar da ra'ayin abubuwan da zai yi amfani a ƙasar Amerika gaba ɗaya da mutanenta. To bayan ya yi wannan kuma ya canja wasu ra'ayi da dama, wasu presidential decrees, don shi presidential orders abu ne wanda president ya yi da ra'ayinsa ba sai ya sami yardar Congress ko Parliament ba. Mun an nuna mana je ya soke wajen presidential orders wajen 7, amma ana tsammani za su kai ma wajen 20. Don in ka duba tebur ɗinsu da aka nuna ga suna an shirya su, yana sa hannunsa a hankali. Wanda dai na ji cewa ɗaya ya ce musulman duniya za su iya shigo Amerika kamar kowane ɗan ƙasa na waje. Na biyu ya ce Amerika za ta dawo World Health Organization, wannan ƙungiya na haɗa kan yakin cuta da ta shafi duniya gabaki ɗaya. Ni wannan babban murna ne da na ji cewa Amerika za ta dawo WHO ko World Health Organization.
Ambassador Jibrin Chinadi kenan, wani tsohon jakadan Najeriya a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya kuma Ambassador Muhammad Lawal Munir ya bayyana min cewa lalle samun shugaba Joe Biden a daidai wannan lokacin zai kawo canji a al'amuran da ya shafi diplomasiya da ƙasashen Afirka, musamman Najeriya.
Abubuwan da ya nuna alaman zai yi, ana ganin cewa zai wa Afirka alheri kwarai da gaske, saboda shi Trump abubuwan da ya yi duk wanda yake baya nuna cewa yana son wani abin alheri ya samu mutanen Afirka. Amma shi ba haka ne abin nashi yake ba. Hana shigo waɗansu ma da aka yi ƙasan, shi wannan ya fara warwarewa, yana son mutane baƙi su shiga, masu neman su zauna ma ƙasa ma da za su iya zuwa su nemi halin yadda za su zauna.
Amma game da kamar yaƙi da cin-hanci da rashawa da ta'addanci a Najeriya da ƙasar ke ta fama da shi, kana ganin zai wani haɓa sa da ya wuce abinda shi tsohon shugaban Donald Trump ya yi?
A shi tsohon shugaban da mu a wurin ba dai ba wani abin da ya yi ba shi wancan. Kuma shi wannan ina ganin haɓasa ɗin da ya kamata ya zama daga gare mu ne da mu da mutanen Afirka baki ɗaya. Sai in ana son a yi abin nan ɗin a samu a je a ce ga abin da ake so a yi a danganta ga wanda aka sa su shugabanci, harkokin diplomasiya da kuma harkokin tsaro.
Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin Sadiq Bilal, jihar Adamawan Najeriya, mai cewa shi menene ayyukan kwamitin tsaro ko kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya? Sannan ina son a yi min ƙarin bayani akan mambobi biyar na dindindin na kwamitin waɗanda ake kira masu ikon hawa kujerar naki da sauran mambobi. To idan mai tambaya Sadiq Bilal da sauran jama'a na saurare, an dace wakilin a Abuja Nasiru Adamu Irikaya ya samu ansa daga tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da Tobago ambasada Hassan Arɗujika. Bari dai in koma gefe guda, Malam Nasiru gare ka.
Ina magana da ambasada Hassan Arɗujika wanda tsohon jakadan Najeriya ne a Trinidad da Tobago. Kuma ma da ma wasu kasashe daban-daban da aka bashi wakilci a lokacin da yi wannan aiki na ambasada. Ambasada Hassan, an aiko tambaya ce daga masu sauraron muryar Amurka cewa menene aikin kwamitin tsaro ko kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya, wato Security Committee.
To, kallon kaya wato kwamitin tsaro na Security Council na wato Majalisar Dinkin Duniya kwamiti ne na manya-manyan kafafen duniya wanda suka shafi Amurka da Ingila da Faransa da China da Germany, wayannan su ne manya-manya daga cikin membobi na Security Council. Kwamitin nan kuma kwamiti ne da za ta lura da abin da ya shafi zaman lafiyar duniyan kacaukan duk wani abin da zai tada rigima wanda zai shafi duniyan da muke ciki. To wajibi ne su lura, su dubi abin da idan rahama, su tabbatar cewa an dace wannan, an tabbatar da zaman lafiya. In ma ya kama ne a hukunta kasan da take so ta tada wannan rigima din nan, to dole ne a hukunta ta saboda a tabbatar da cewa an kare al'umma, sannan kuma irin ta'addancin da yake faruwa a doron kasa a ko'ina, su tabbatar cewa sun ba da tallafi, sun ba da taimako saboda neman a tare fitina.
Ambasada Hassan, yauwa, ina ji. Ya ce a takaice.
Wato abin da shafi tsaro dai na duniya, duk inda dai rigima za ta tashi wanda za ta tashi rayuwar ɗan adam, duk inda yake tasowa, to haƙƙinsu ne su lura. Kamar yadda da faɗa maka, harkan ta'addanci da faɗace-faɗace tsakanin ƙasa da ƙasa, sasantawa tsakanin ƙasa da ƙasa, wannan shi ne aikin da ita kwamitin tsaro ko shiga tsakanin ƙasashe wanda aka sami da rigima ta yaƙi ko wani abu makamancin wannan, wannan shi ne aikinsa.
Yawwa, to ambasada Hassan, akwai tambaya muhimmi, shin waɗannan ƙasashe kamar guda biyar da ka lissafa ɗin nan, waye ne ya zabe su, ya ake suka zama su biyar suke yin wannan aikin? Da kuma na san Majalisar Dinkin Duniya dai tana da kasashe da dama da suke membobinta.
To wato ka san al'amarin, wato yadda mutane suke tunanin abin da bai yadda suke gudanar da ayyukansu, wannan an sami asali ne daga tun lokacin da bayan rushewar wanda ake kira League of Nations kafin yakin duniya ta biyu. Wayannan kasashe su ne kasashe masu ƙarfi wanda suke da makaman nuclear da sauransu, wanda kuma suke lura da kasashen da suke kokari su mallaki wayannan makaman din nan, shi kuma za su iya rike ba tare da neman tsokana. To wayannan kasashe su ne suka dubi, akwai kwamitin nasu da suke duba, sannan kuma su suke jawo wasu kasashe da suke da irin wannan matsalolin su jawo su kusa saboda su fahimci menene yake tafiya. Su dai amma nan madalisa ana lura ne da karfin kasashen nan, wanda kuma za su iya ba da tallafi abin da ya shafi wannan tsaro din nan, ko da kuɗi ne ko kuma sojoji da sauransu, suna da wannan karfin da za su iya ba da wannan tallafi. In ka dubi Amurka, Rasha, Faransa, Germany, Ingila, waɗannan kafafen su suna da ƙarfi da za su iya tura sojojinsu don dakucewa waɗannan abubuwan. To ta wannan ne dole ne kafin a zaɓi mutum dole a dubi ƙarfinsa da kuma iya taimakon da zai iya bada kuma da irin yadda yake kokari ya kare haƙoƙin wasu kafashe da kuma al'umma.
Yawwa, to in haka ne shin akwai wani kwamiti a Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya fi ƙarfin wannan kwamiti na sulhu?
To,
abin
suna da ciyoyi daban-daban, kowace kwamiti kuma tana da irin aikin da take gudanarwa. In ka dubi Majalisar Ɗinkin Duniya akwai kwamitoci daban-daban wanda suke lura da to, amma akwai kuma kwamiti na haɗaka na wannan yanzu, kamar in ka duba yanzu United Nations General Assembly. A nan in ka duba ya shafi ƙasashe da dama wanda kuma membobi ne, amma ƙarfin yin zaɓe ya ta'allaka ga wasu keɓantattun ƙasashe. To wannan kwamiti ɗin nan daga ciki ake dubawa waɗanda suka cancanta. Akwai daga kwamitocin da suke ba da recommendation da sauransu wanda suka gani wanda su ne suka cancanta su kasance a cikin wannan kwamitoci ɗin nan.
Wato, ma'ana shi babban zaurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kowace ƙasa da ake yin taron nan sau ɗaya duk shekara, inda za a ga shugabannin ƙasashe suna jawabi, shi kake magana?
Wannan kwamiti ɗin nan kaga a nan ne ake yin koke-koken da kuma buƙatun sauran ƙasashen ɗin nan, sannan a tattara waɗannan bayanan ɗin nan, sannan akwai kwamiti na ƙalilan waɗannan manyan ƙasashen da za su zauna su lura da waɗannan abubuwan, su duba waɗannan abubuwan ɗin nan, sannan su zartar da abin da ya kamata su yi a fahimtansu. Amma akwai ƙorafe-ƙorafe da dama wanda ƙasashen duniya sun nema su shigo wannan ɗin nan saboda wasu abubuwan da suke gani wanda baya tafiya bisa ƙa'ida saboda a gera. Amma ka san akwai nuna ƙarfi da kuma iya siyasa a cikin wannan harka ɗin nan, ya sa wasu ƙasashe suke nuna fin ƙarfi, sannan kuma saboda irin ƙarfin soja da suke da shi da kuma tattalin arziki da kuma tallafi da suke badawa, to sai suke samun fifiko a sauran ƙasashe.
Na ji idan za a ɗauki wani mataki a kan wata ƙasa, ko za a kai wani hari ne, ko za a sa takunkumi, sai a ce za a jefa ƙuri'a tsakanin waɗannan manyan ƙasashe, sai a ce wata ƙasa ko ta hau kujerar naki kan wannan abin, ko ba ta amince da abin da za a yi ba, shin ya lamarin yake ne?
Hakan akan samu haka, amma yanzu in ka lura akwai wanda suke awon gaba su je su aikata kuma ba abin da za a iya, yanzu kamar ƙasar Amurka. Ai, akwai abubuwan da dama da suke faruwa wanda kuma ta hau kujerar naki ta ce kuma ita ba ta yadda ba kuma za ta aikata, kuma ta aikata ɗin nan. Sannan kuma in ka duba babu wani hukuncin da za a iya maka, shi yasa waɗansu ƙasashe suke ƙorafe-ƙorafe. Ya kamata a ce wannan majalisa ɗin nan kowace ƙasa tana da haƙƙinta wanda ya kamata dole ne a ba ta ita ma dama ta ba da gudunmawanta. To amma in ka lura Ingila ana samun irin haka, Rasha ana samun irin haka, wani lokaci a ce an zartar da kaza su ba su yadda ba, China ta ce a'a ba ta yadda ba, ko Rasha ta ce ba ta yadda ba. To waɗannan su ne manyan ƙasashen duniya, ko ba abin da za a yi saboda gudun waɗannan manyan ƙasashe ɗin nan, idan an ce za a ɗau wani mataki to zai shafi wasu ƙasashe kuma da suke ƙasa da su, ko kuma wanda suke hulɗa da su ta harkar cinikayya ko harkar tattalin arziki ko abin da ya shafi tsaro. To don saboda lura da irin waɗannan abubuwan ɗin nan, in an samu yamutsi da fitina tsakanin waɗannan ƙasashe, to duniyan baki ɗayanta za su ga wani ruɗani. Shi yasa ake ƙoƙari kaffa-kaffa ake kakatsantsa a kan waɗannan zartar da hukunci, ko da ƙasa ta hau kujerar naki.
Ambasada Hassan Jikai, wato ya nuna gaba ɗaya ƙasashen Afirka nan babu ko ƙasa ɗaya da take cikin wannan kwamiti na sulhu.
Gaskiya babu ko guda ɗaya, kuma mun daɗe muna ta ƙoƙari dai a tabbatar ƙasa kamar Najeriya dai ta shiga ciki, saboda idan ka lura da rawan da Najeriya take takawa a ƙasashen Afirka da kuma girmanta da kuma ƙarfinta da kuma tattalin arzikinta, Najeriya ya kamata a ce tana ciki, kuma muna kai da ƙasa harka ce ta siyasa, kullum kokari ake yi ayi wannan ayi wannan ayi wannan ayi wannan har zuwa dai wani lokaci in Allah ya yarda kuma nan ba da diba ba dai muna gani ta fa kamar Najeriya ya kamata ta kasance a cikin wannan abin da saboda yanayin yadda Afrika take
don mu kara makoyinta wannan al'amarin sosai wato dujjo abin da waɗannan shugabannin duniya suke wasu su nuna bacin rai wasu su nuna korafe-korafe duk sai bayan sun gama sannan sai waɗannan ƙasashe guda biyar su ne za su zo su zauna su ga abin da ya dace a yi kenan wa duniya.
Gaskiya su ne dai suke zartar da hukunci na ƙarshe bayan waɗannan tattaunawan duka su ne dai za su zartar da abin da suka ga ya dace kuma da lura da wasu lamura da suka shafi wasu nahiyoyi sun yi da nahiyoyi da
sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin yanzu a madadin ambasada Hassan Al-Ojika mai ansa mana tambayoyin da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya da wanda ya haɗa mana Haili Hailu da injiniyan mu ni Ibrahim Kalama Sigirba ke muku fatan alheri sai makon gobe.
Yanzu kuma sai
wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Arsenal ta Ingila da ke rike da kofin gasar FA ta yi wajarot daga gasar bayan da Southampton ta doke ta da ci ɗaya mai bahaushi a zagaye na hudu na gasar ta bana a yau Asabar. Southampton ɗin ta soma wasan ne da kuzarin gaske inda ta yi ta kai farmaki sakamakon haka a minti na 24 na wasan ta sami zura ƙwallon da ya ba ta nasara akan Arsenal ɗin wadda take cikin farfadowa bayan koma bayan da ta yi fama da shi a farkon kakar wasanni. Wannan ne kuma ƙwallon farko da aka zura wa Arsenal ɗin a cikin tsawon mintuna 508 na wasanni bakwai da ta buga a baya-bayan nan. Southampton ɗin za ta fafata ne da ƙungiyar Wolves a zagaye na biyar na gasar. A halin da ake cike kuma mai horar da 'yan wasan ƙungiyar ta Arsenal Mikel Arteta ya ce zai ci gaba da tafiya tare da ƙarfafawa 'yan wasan ƙungiyar biyu Willian da Nicolas Pepe duk kuwa da matsin lambar da suke fuskanta akan taɓarɓarewar al'amuransu a ƙungiyar. An jima ana zargi da korafin cewa 'yan wasan sun daina taɓuka abin ƙwarai a wasannin da suke bugawa ƙungiyar inda har ma wasu magoya baya suka soma neman a ci fanar da su musamman bayan ficewar ƙungiyar daga gasar ta FA. To sai dai kocin ya ce zai ci gaba da ƙarfafawa 'yan wasan tare da fatar za su ƙara kuzari su dawo cikin irin lokacin da suke bada gagarumar gudunmuwa a ƙungiyar. Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar Manchester United ta Ingila da PSG ta ƙasar Faransa sun so mazawarcin sa 'yan ɗan wasan bayan Munich ta kasar Jamus Corentin Tolisso wanda yanzu haka yake kan hanyar sa ta barin ƙungiyar. Rahotanni sun bayyana cewa Tolisso ya shirya barin bayan ɗin ne idan an buɗe kasuwar cefane 'yan wasa ta bazara lamarin da ya ja hankalin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar Turai musamman ma United ɗin da PSG. Tolisso mai shekaru 23 ya koma ƙungiyar ta bayan ne a shekara ta 2017 daga ƙungiyar Lyon kuma tun a lokacin yake ta fama da jinyar raunuka. Kawo yanzu dai ya buga wa kungiyar wasanni 90 inda ya sami zura mata kwallaye 17 ya kuma taimaka wajen zura wasu kwallayen 12. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Dalian ta kasar China Rafael Benitez ya bar aikin sa a kungiyar bayan kwashe tsawon watanni 18 duk kuwa da cewa kocin mai shekaru 60 yana da sauran kakar wasanni daya kwantiragin sa da kungiyar. Tsohon kocin na Liverpool da Chelsea ya yi murabus ne daga aikin tare da sauran 'yan tawagar jami'an horarwa na kungiyar sakamakon tasirin annobar coronavirus da ta shafi kungiyar. Kungiyar dai ta sami tsallake rijiya da baya ne daga faduwa daga gasar league ta kasar a kakar wasanni ta 2020 inda ta karkare a matsayin ta 12 a teburin gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na to masu sauraro baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai kuma Hailu Haili da ya haɗa mana shirin ni Hadiza Chali ke cewa a huta gajiya. Ma, assalamu.